من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنا وتا إشيران دبير غوتا ربيع الأول شكرا دبو إيرة أريه إيرة أربعين دبقوا هجرة من زنسيرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine dace da 18 ga watan 9 shekarar 2025 shekarar miladiya yan uwa muna karatu a cikin littafin mai albarka na hikmatu min at-tarikh wallafar al-sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala dan uwa kada amanta har yanzu muna cikin al-mabhathu thani ahammu al-ahdath fi khilafati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu babin da malam yake tattaunawa game da mafiya muhimmancin abubuwan da suka faru karkashin khalifanci na sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah kara masa yarda wanda malam yakan daukan mana abin ne sana ba'da sana shekara bayan shekara tun daga hawan sa a shekara ta 14 ko kuma shekara ta 13 da duk abubuwan da suka faru a wannan shekarar ko kuma mafiya muhimmancin abin da suka faru ya tsallaka zuwa shekara ta 14 shekara ta 15 har zuwa shekara ta 16 wanda shine darasin da muka gabatar satin da ya gabata Fathu Baitul Maqdis inda malamin mana bayani game da yadda aka bude Baitul Maqdis wanda bayani ya gabata min ji shi dalla dalla insha Allah ta'ala yau zamu tashi Fathu Tusar wa Sus wa Asrul Hurmuzan sanata 17 malaiti Fathu Tusar ko Tustar bude garin Tustar wa Sus da kuma garin Sus wa Asrul Hurmuzan da kuma riba ce ko kama komanda ko jagoran da ake ce masa Hurmuzan daga cikin Farisawa shekara ta 17 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam in uwa kada kuma ta darasin da ya gabata satin da ya wuce mun tattauna shi ne akan abin da ya shafi Rumawa ma'ana riba ce sauran guraren da suka rige daga Rumawa bangaren abin da ya shafi Sham kenan yau kuma jirgin ya ƙara kadawa zuwa bangaren Farisawa wanda su ma ƙarƙashin jagorancin Sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya ƙara masa yarda za a kai farmaki su ma a ƙarasa buɗe su za mu ji yadda abin ya faru insha Allahu ta'ala malai ce wannan ma'araka sababuha sababinta anna yazda jirda hakika mutumin da ake ce masa yazda jirda asalin sunansa shine yazdajir ibn shahrayan shine wanda muka yi bayani tun a baya a lokacin da muke bayani game da yakin Qadisiyya shine jagoran Farisa gaba daya shine jagoran Farisa shine Yazdajir na uku to shi wannan Yazdajir din Malik al-Furs wanda shine sarkin Farisa kana yuharridu ahla Faris ala al-Arabi ya kasance yana kwadaitar yana zuga mutanen Farisa akan Larabawa hatta naqabu al-uhud allati bainahum ba'da al-qadisiyya hasira su mutanen farisa magoya bayan sa suka warware dukkanin alƙawaran da suka yi tsakanin su da larabawa bayan yakin qadisiyya dan uwa kada kuma ta yakin qadisiyya musulmi sun samu gagarumin rinjaye da nasara. Allah madaukakin sarki ya dora su akan wadancan maguza masu bautar wuta. To amma abin da ya faru bayan sun samu nasara akan su, sayyidina Umar ibn al-Khattab, Allah ya kara masa yarda, yayi tunanin ya za a yi da garuruwan da aka kama da bursunonin da aka kama. To a lokacin ya samu shawara daga Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu cewa ai ya ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa game da su cewa ai musu mu'amala irin mu'amalar ahlul kitabi, ma'ana su ma a karɓi jizya a wajensu kamar yadda ake karɓa a wajen wa a wajen ahlul kitabi. To wannan shine dalilin da yasa sayyidina Umar ya kyale fursunonin su wanda aka kama ko kuma waɗanda suka yi saranda, ya kyale su za su gaba da biyan jizya za kuma su zauna a garinsu. Sai dai garuruwan su suna ƙarƙashin daular musulunci ne. Musulunci zai rinka zartar da abubuwan da ya kamata a yi, shi zai turo jagoranci, shi zai ce ga abin da ya kamata a yi a lokacin. To shi wannan yadda jir ɗin daga baya maguzanci sai ya ɗebe shi, saboda haka sai ya rinka zuga dukkanin jagorori da kwamandojinsu wanda suka yi saura ba su mutu ba da wanda ba a kama ba, saboda haka sai ya rinka zuga su. Ai bai kamata a ce mutane kamar Farisawa, Larabawa suke mulkansu ba. Larabawa sun ɗora musu haraji da suke biya duk shekara. Larabawa su suke cewa ga abin da za su yi ga abin da ba za su yi, ce wannan wulaƙanci ne cin mutunci. Saboda haka ya rinka zuga su dukkanin alƙawarin da suka yi tsakaninsu da sayyidina Umar, Allah ƙara masa yarda, duk sai da suka warware su. Jizya suka daina bayarwa, musulmin ma da suke a garin Farisa suke ƙoƙarin korar su ma gaba ɗaya. Kun ga sun ci amana kenan ko? Sun warware alƙawarin da aka yi da su a ƙarƙashin wancan yaƙi da aka yi na Qadisiyya. Wa ghayriha min al-ma'ariki saghira, da wasu daga cikin yaƙoƙi da aka yi, daga cikin yaƙoƙiyan ƙanana, waɗanda dukkaninsu an yi su ne don a karɓi garuruwan da suke ƙarƙashin daular Furs, daular Farisa kenan. Wa ta'aqadu ala qitalil muslimina, waɗannan Farisawa ƙarƙashin shi Yazdajir suka yi alƙawari, suka yi yarjejeniya akan lallai za su kuma su ƙara yaƙar musulmi su ga bayansu. ولما بلغ الخبر عمر ابن الخطاب امر سعد بن ابي وقاص وهو خليفه عمر بن الخطاب الله كرم سيردا شي yana garin Madina a lokacin labari ya iso masa cewa ga fa abinda Farisawa suka yi dukkanin alƙawaran da kai da su sun warware, sannan yanzu suna tunanin dawowa su ƙara dawowa din su yaƙi daular musulunci gaba daya. Musulmin da suka rage a Farisa su gama da su, su yaƙe su, sannan kuma su yi tattaki su tsoho garin Madina don su gama da daular musulunci. Wannan shi ne shirinsu. Labari iso sayyidina Umar, sai sauri shi kuma sai ya umarci Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kada ku manta, daman shi ne jagoran Qadisiyya ko? Shi ya yi jagoranci aka yi yaƙin Qadisiyya. To sai sayyidina Umar ya yi marmaza, ya aika masa da ɗan aike, ya umarce shi da ya aika rinduna ilal ahwaz, izuwa ahwaz, wani guri da ake ce masa ahwaz, domin a je a yi sauri a tarsu waɗannan furus ɗin kamin su fito su iso inda suke so su zo. Bi iza'atil hurmuzan, domin su je su tinkari shi wannan hurmuzan ɗin. Shi hurmuzan ɗaya ne daga cikin kwamandodi manya da ake ji da su a wannan daula ta Farisa, yana ɗaya daga cikin kwamandojin da su daular Farisa suke ji da shi. To shi yake kula da wannan yankin. Saboda haka fa ba'atha Sa'adu An-Nu'mana ibn Muqarrin, Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tashi wani sahabi da ake ce masa Nu'man ibn Muqarrin, sai ya naɗa shi a matsayin jagora ko a matsayin komanda, ya ce tafi zuwa Ahwaz kai da rundunarka domin ku je ku kai ɗauki wannan ɓangaren. Falamma wasala Nu'manu ila Ramahumus, lokacin da shi Nu'man wannan komanda da sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas ya naɗa shi ya isa gurin da ake ce masa Ramu Hurmuz, shi Ramu Hurmuz ɗin gari ne, ai daga nan ake ce wannan Hurmuzan ɗin, wannan gari ne da yake ya haifar da wani katafaren malami a ilimin hadisi, wani babban malami ne da ake ce masa Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khallad Ar-Ramu Hurmuzi. Wannan mutumin shi ne ya fara rubutu a ilimin mustalahil hadis, ɗan uwa ilimin kanikancin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba ilimin ruwaya da diraya wannan mutumi mai suna Arrama Hurmuzi shine wanda ya fara yin rubutu ya rubuta littafi akan wannan ilimin gaba daya ya rubuta littafin sa na farko al muhaddithul fasil bainar rawi wal wa'i al muhaddith al fasil bainar rawi wal wa'i shine littafin sa na farko duk ilimin mutsaladi shine littafin da aka fara rubutawa a farko daga nan kuma sai ya ci alifat suka ci gaba da biyo baya suka ci gaba da biyo baya wannan mutumin shi ya fara rubuta littafin da yake da alaka da saboda ka gari ne mai tarihi ya kyankyashe ya haifar da ta fara malamin da duniya take alfahari da shi a bangaren ilimin hadisi to lokacin da Nu'man ibn Muqarrin ya iso daidai wannan gari na Rama Hurmuz kharaja ilayhi al-Hurmuzan sai wannan Hurmuzan din tun da ma area sa ce garin sa ce sai ya fito shi kuma ya zo ya tarar rundunar musulmi shi wannan jagora na Farisa kenan wa taqatala ma ibn al-Muqarrin da rundunar al-Hurmuzan aka kafta tsakanin musulmi da Farisawa aka yaki mai tsanani fahuzimal Hurmuzanu wa farra ila Tustar saboda haka aka karya Hurmuzan da rundunarsa a wannan yaki bayan ya fito daga garin su saboda haka da yaji wahala sai ya gudu zuwa garin dake gaban sa shine garin Tustar saboda haka sai ya shiga garin ya buya walhiqa bihi almuslimuna hatta hasaru hunaka musulmi ba su kasa a guya ba suka bi shi har suka isa wannan gari na Tustar kuma suka kewaye shi a wannan garin ma'ana suka yi musu muhasara suka kewaye garin ta yadda babu shiga ba fita wa kathura alqatlu a hakan aka ci gaba da gabza yaki tsakanin rundunar musulmi da rundunar Farisa yaki ya ci gaba da kasancewa min alfariqain daga cikin bangarorin guda biyu bangaren musulmi karkashin Sa'ad ibn Muqarrin da kuma bangaren Farisawa karkashin shi Hurmuz saboda haka yaki ya ci gaba da kasancewa wakafura alqatlu min alfariqain kisa yayyawa ga kowane bangare daga cikin bangarorin guda biyu ma'ana akai takashe an kashe bangarorin musulmi da yawa sun kwanta dama kamar yadda bangaren Farisa su ma an zuban musu da mazaje da yawa saboda haka yakin yayi tsanani sosai hatta qala almuslimuna lilbara da yaki yayi yaki gwabzawa ta yi gwabzawa sai musulmi suka ce da albara'u ibn malik dan uwan Anas dan malik Allah kara masa yarda wa kana mujabad da'wa shi bara'u dan malik ya kasance mujabad da'wa ne idan yayi addu'a kai tsaye Allah yana amsa yana cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ya musu baiwa idan sai kada ga hannu suka yi addu'a Allah madaukakin sarki baya mayar musu da addu'arsu ina fata an fahimta irin mutanen da Allah subhanahu wataala baya kunyata su indai sun daga sun ce Allah yi mana sai Allah yi mana ina ji ana dan ba ku kisan sa a wanda wasu darussuka da suka gabata nace muku shine sahabin da idan ya yaki sahabbai suke cewa yi musu addu'a ko to shine wannan kashi na sai malai salam ba ta uku bari ku ji abin da yace yace urifa annahu mujabud da'wa shi bara'u dan malik an gane cewa yana cikin waɗanda ake amsar addu'ar su ne min hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu saboda wani hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da yace hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kala yace kam min ash'asa aghbara nawa ne daga cikin mutan da zaka gansu ash'asa kansu yayi rashin kimti kansu yayi duk ya barbaje aghbar kuma jikinsu duk yayi kura zi timraini ma'abocin tsummokara ma'abocin kaya marasa kyau a jikinsa da kayansa na sama da kayansa na ƙasa da gwadansa da kwarjalinsa duk ba su da kyau in aka baka ka siye su da kuɗi ɗan kaɗan ba ka siya ba saboda sun mutu annabi ya ce nawa ne irin waɗannan mutanen kansu ba kimti jikinsu ma yayi kura jikinsu tufafinsu ba shi da kyau la yubau lahu annabi ya ce irin su zaka ga ba a damu da su ba ko waje suka zo ba a san sun zo ba ba a san sun tafi ba ba a damu da sun zo ba ba a damu da sun tafi ba irin waɗannan mutanen annabi ya ce law aqsama ala llahi wallahi da zai wa Allah alwashi ya rantse wa Allah ya ce wallahi Allah sai an yi abu kaza da zai har na fatan fahimta yan uwa annabi ya ce akwai irin su galibi za ku same su ba wasu mutane bane da aka san su ba wasu mutane bane masu kima a idan mutane ba wasu mutane bane masu kuɗi ko masu dukiya ko masu wani jahi a'a wasu lokacin ma dukun za ka gansu a cikin mutane annabi ya ce amma suna da kima da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki inda za su yi rantsuwa lokacin sanyi su ce wallahi sai an yi ruwa wallahi ba za wallahi rana ba ta faɗa ba sai an yi ruwan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce minhumul bara'u ibnu malik to daga cikin irin waɗannan mutane da lissafa akwai bara'u dan malik sai annabi ya faɗi sunan mutum ɗaya daga cikinsu ƴan uwa kun ji dalilin da ya sa sahabbai suke cewa yi musu addu'a idan lamari ya rintsabe ba wai kawai cuwa-cuwa ba ne ba wai kawai fa wannan ba ne kawai a samu wani mutum a yi masa rawani a ce ya zama shehu kawai a ba shi walitta ina fatan fahimta a ba haka ba ne annabi ne ba shi lasisi cewa shi wali ne babba idan ya yi addu'a Allah yana amsawa babban shehi kenan daga cikin shehu ne waliyin Allah kenan subhanahu wataala da shaidawa da shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai daga cikin irin waɗancan mutane masu irin waɗancan baiwa akwai al-bara'u bin malik to shine da wannan yaki ya rintsabe ana ta kashe musulmi ana ta kashe waɗancan bangare ma na farisa sai musulmi suka zo suka sami suka ce bara'u yanzu fa aikin ka yanzu zaka yi mana addu'a da lokacin addu'a ya zo sai suka ce da shi ya bara ya kai bara'u aqsim ala rabbika la yahzimannahum lana lalle rantse da ubangijinka kai wa Allah alwashi lalle sai Allah ya karya mana su sai Allah ya ba mu nasara akan su abinda muke so kai mana kenan fa qala sai al-bara'u ibn malik yace allahumma hzimhum lana wastashhidni ya ubangiji ina roƙanka Allah ka karya mana waɗannan abokan gaban namu sannan ni kuma ka bani shahada addu'a nawa yake nan biyu na farko Allah ya dora su akan abokan gaba na biyu shi ma kuma Allah ya bashi shahada to kuma shi kuma Allah madaukakin sarki baya mai yadda addu'arsa za ku ji abin da ya faru insha Allah wa kana al-bara'u yawma idhin qatala akthara min mi'ati rajulin mubarazatan shi bara'u dan malik a wannan rana da ake wannan yaki sai da ya kashe mutum ɗaya fiye da 100 a mubaraza a yakin fito na fito one on one na ɗaya daga cikin mafi shaharar yakin da larabawa suka sani da sauran nahiyoyi ma na duniya a lokacin shine yakin mubaraza yakin mubaraza yadda ake shine can rundunar abokan gaba nan kuma rundunar musulmi to sai ɗaya daga cikin musulmi ya fita shi kadai ya fita filin daga ya tsaya sai ya kirari sai kalli abokan gaba sai ce hal min mubarizin shin akwai wanda ya isa ya fito akwai jarumin da ya amsa sunansa na jarumi ya fito a gani to sai a samu wani shi ma mai zafin kai sai ya fito sai a gabza sai a kashe wani idan an kashe wanda aka kashe sai ɗaya daga cikin wanda aka kashe daga cikin bangaren sai ya ƙara fitowa to ƴan uwa irin wannan mubaraza din sai da bara'u ya kashe mutum 100 fiye da mutum 100 shi kadai a wannan rana kaga an zubar da maza a wannan lokaci fa hazamallahu al-hurmuzana sai Allah madaukakin sarki ya karya hurmuzan da rundunarsa wa qaumahu da mutanansa hatta baqat alaihim biladuhum hasai da wannan gari nasu na tusar yayi musu kunci yayi musu matsatsi suka kasa sakewa a cikin sa saboda matsi na musulmi wa talaba rajulun min al-fursi al-amana min daga cikin farisawa da ya ji wuta ta wuta yaki ya tabbatar an karya su kuma sai sauri ya zo ya samu Abu Musa al-Ash'ari fa talaba minhu al-amana sai nemi aminci daga wajensa an gane larabawa suna da wata al'ada koda abokan gabar ku ne koda ba ku shiri da su kai koda kisa ne tsakanin ku da wata kabilar idan mutum ɗaya daga cikin kabilar ku sai ya ba ɗaya daga cikin abokan gabar amana yace yana karkashin amincin sa, yana karkashin jiwar nasa, zai shigo garin ku yayin abinda zai fita, to babu wanda zai taba shi a cikin ku. An fahimta yan uwa? Ba wanda zai taba shi har idan wani daga cikin su yace ya baka amana, to shikenan, ko da akwai kisa a ciki. Yayye kuwa yace daga yau wane ya shiga cikin aminci na ko ya shiga cikin kariya ta, to ko me yayi maka baki saka taba shi ba, za ka yi hakuri ne har sai ya gama abin da yake ya tafi. In ya so in kun ƙara haɗuwa nan gaba kuma sai ka far masa. Ina fata an fahimta. To abin da ya faru kenan, sai wanda daga cikin farisawar mutum ɗaya, shi ba musulunta ya ba amma kuma ya san yakin ba nasara, to yana so a bashi aminci, ya daina yin yakin yanzu, ma'ana ya daina ɗaukar makamin yakin musulmi. To amma duk da haka su musulmi ba su gane ba, idan sun gashi mai za su yi, kashe shi za su yi. To haka sai ya samu Abu Musa al-Ash'ari, ɗaya daga cikin manyan sahabbai, Allah ya ƙara masa yarda, sai ya ce ina neman na shiga ƙarƙashin amincinka, na shiga ƙarƙashin kariyarka. Fatahul amana, sai Abu Musa al-Ash'ari ya bashi kariya, ya bashi amana, ya ce to ka shiga. Yayye kuwa ya ce daga yanzu wannan na ƙarƙashin kariya ta, kada wanda ya taɓa shi, shikenan kuma ba wanda zai taɓa shi. Fasara yadullu muslimina ala makanin yadkhuluna minhu ila albaldati, to sai kasance wannan mutumi da ya shiga ƙarƙashin amincin Abu Musa al-Ash'ari kuma sai wa musulmi amfani. To da ka fasara sai ya zamo yadullu muslimina, yana nuna wa musulmi, yana shiryar da musulmi, ala makanin yadkhuluna minhu ila albalda, izuwa guraren da za su iya kaiwa su shiga cikin garin, su shiga cikin garin, ba sun rufe, ba sun shiga sun rufe kofa ba. To yanzu shi tunda dan gari ne, an ce da dan gari akan ci gari, tunda ya ji dadin amincin da aka bashi kuma ya ga babu wanda yake hararsa ballatana a kashe shi, sai ya ce to shi zai musu wani aiki. To da ka sayar an nuna musu lungu da sako, sai ya ce ku shiga tana, ku yi tana, ku yi tana. To da ka hanyar da za a shiga garin ma shi ya nuna, bari ku ji yadda ya nuna. Wa huwa madkhalul ma ilaiha, mashigar da za a shiga garin kuma mashigar ruwa ce, ta inda ruwa yake kwarara ne ya shiga garin. To nan ce kadai hanyar da musulmi za su iya shiga, sabu ruwan ya tafi da su, ya shiga da su cikin garin, sannan a je a iya shiga cikin garin. To wannan mutumin shi ya nuna musu. Fanadaba al-umara'un nasa idza zalika, saboda ka sai shugabannin runduna komandoji sai suka kira suka ce ina ƴan kundin bala, ina ƴan kunar bakin wace, ga aikin ku ya zo. Suwa za su iya shiga wannan ruwan, su bi ruwa su shiga cikin garin, su je su bude kofofi a shigo a kafar musu. Fanta daba jama'atun min ash-shuja'an, sai wasu jarumai suka amsa kira suka ce ga mu. Fadakhalu ma'al ma'i wa zalika fil layl, saboda haka sai suka shiga cikin ruwan, suka afka cikin ruwan, wanda halaka ce fa ƴan uwa, ka shiga cikin ruwa ya tafi da kai, amma sun yadda su shiga, sun ba da ransu dan su bude wa musulmi kofa a shiga abin da za yi. Shi sa duk inda yake akwai tawaga ta musulmi, to dole ne sai an samu irin ƴan kundin bala, sai an samu ƴan kunar bakin wake, wanda su ba sa jin tsoron shiga ko ina, sai an samu irin su. An ba haka ma aka samu duk waɗanda kawai su san jiki ne da su da sauransu, to ba abin da za a yi, ce da daddare ne. Waja'u ila al-bawabina, suna shiga cikin gari kuma, saboda haka sai suka je wajen masu gadin kofa, su ne al-bawabu, mai gadin kofa kenan, al-bawabu na masu gadin kofa. Sai suka je wajen masu gadin kofa, fa qataluhum, tunda ba su da yawa kan ka ce mai, sun gama da masu gadin kofa da sun karkashe su. Wa fatahul abwaba, suka bude kofofin gaba daya, kofofin gari yanzu sun zamto duk a bude, musulmi za su iya shiga ta inda duk suka ga dama. Fadakhalu al-bilada, duk musulmi suka shiga cikin gari. Wa zalika qariban min waqti al-fajr, hakan ko ya kasance kusa da lokacin al-fajr, kaga dab da lokacin mai kenan, sallar asubahi. Lokacin dab da sallar asubahi lokacin suka iya shiga garin, kun ga da sun shiga garin me zai faru? Sai yaki ko a karasa, wanda za a karasa na cikin garin da sauransu, wanda za a kama a kama. Wanshagalu bil qitali, saboda haka suna shiga kawai sai suka shigala wajen yaƙi da sauran ƙarasa wanda suka rage a cikin garin. Hatta tala'at alaihim ash-shamsu, har sai da rana ta bullo a kansu. Kaga lokacin sallar asuba yayi mai kenan, ya wuce, ana ta yaƙi, ana ta yaƙi har alfajir ya keto, har rana ta bullo. Kaga da zarar rana ta bullo, lokacin sallar asuba yayi mai, ya fita, ana ta yaƙi. Walam yusallu al-fajr, amma ba su sallati sallar asubahi ba. Wannan sun yi shi ne ba wai da ganganci ba, ƴan uwa, ba wai suna sane suka ƙi sallah ba, a'a, shagalta da yaƙin ne ya hana su ma tuna lokacin sallah. An fahimta? Kamar yadda ya faru a lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbai suke haƙa gwalalo a yaƙin Ahzab, ko ai kowa san abin da ya faru lokacin da mutanen Makka suka zo suka kewaye garin Madina. Salmanul Farisi ya ba da shawara a yi mai haƙa ramin da zai kewaye garin ta yadda ba za su iya haurowa ba. To lokacin da aka shagala ake ta wannan ginin har lokacin sallar asar ya zo ya fita, wata daga cikin sababu ba su dama sun yi sallar asar ba. Me ya dalili? Saboda sun shagala, ba wai barinta suka yi suna sana ba, a'a, aiki ya yi aiki, tsoro ya kai tsoro, firgici ya kai firgici, ana ta aiki har lokacin sallah. Wasu sun yi sallar dab da rana za ta faɗi, wasu kuma ina sai bayan rana ta faɗi ma magariba ta shiga sannan suka yi sallar asar. Ba shi ne Annabi ya musu addu'a ba, ya ce mala Allahu ajwafahum wa butunahum nara shagaluna anis salatil wusta, ya ce Allah ya cika kaburburansu da cikkunansu da wuta, sun shagaltar da mu ba mu samu dama mun yi sallar wusta ba, ita ce sallar tsakiya, sallar asar kenan. To su ma irin wannan ne, ƴan uwa, ina fata an gane. Saboda haka ba wai sun ƙi sallah ba ne, a'a, ai duk sahabbai sun san akwai salatul khauf, ko kuma sun yi ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wanda suke cikin yaƙin nan sahabbai suna da yawa a cikinsu, akwai sahabbai da yawa. Saboda haka an ka ce wasu ba sani ba, wasu sun sani, amma abin da ya ɗauke hankalinsu shi ne shagala wajen yaƙi da tabbatar an gama da duk wanda ya gamata a gama da shi. To shi ne abin da ya shagaltar da su sai da lokacin sallah ya wuce. وقال انس بن مالك الله قرا مسير دايتي حضرت عند مناحضتي حسن تستر يتي نا حلرتا حدني لوكاشين دا اكي تا ققرن بودي ونن كاتانغا تا تستر دا متانن تستر سكا رغا سكا رفي مناحضه شيني مقاومه المقاومه والمعاربه والحرب ضد الشيء شيني ابدا مناحضه يكي نفي شيني fito na fito da tsayawa da jajircewa. Anas ibn Malik yake ba da labarin ana ta yunkuri sai an bude garin Tustur. Yace inda iba'at al-fajr, yayin da al-fajr har yayi haske rana ta fito kenan. Washtadda isti'al al-qital, amma wutar yaki a lokacin ta tsananta, ga rana ta fito ta haske, wutar yaki kuma a lokacin ta tsananta. فلم يقدروا على الصلاه لوكاتين ما سو صحابي da sauran da suke tare da su a wannan yaki ba su samu dama da ikon tsayawa su gabatar da sallar asubahi ba. Falam nusalli, yace ba mu samu dama mun yi sallah ba, illa ba'd irtifa'in nahari, sai bayan rana ta yi ne ta daga. Fasallainaha wa nahnu ma'a Abu Musa al-Ash'ari, yace sai sannan muka samu dama muka yi sallah bayan rana ta fito muna tare da sahabi Abi Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yarda. Fa futiha lana, sai Allah madaukakin sarki ya bude mana wannan gari na Tustu, shine fa futiha lana, sai aka yi mana budi, muka bude wannan gari na Tustu. Wa qala Anas, Anas ibn Malik yake cewa wa ma yasurruni bi tilka salati dunya wa ma fiha, yace wannan sallar da muka yi bayan rana ta fito, bayan lokacin sallar asubahi ya wuce muka yi wannan sallar, yace ba zai kayatar da ni ba a canza min wannan sallar da duniya da abin da yake cikin ta gaba daya. Ma'ana ya fi son wannan sallar da suka yi sama da dukkanin abin da ke cikin duniya da ita duniyar gaba daya, saboda sallah ce da aka yi ta bayan an samu ta gagarumin nasara. Anas yace yana jin dadin wannan sallar idan ya tuno ta. Ina fata an fahimta. Kaga wannan shi nuna muku ashe ba ganganta yin sallar suka yi akan lokacin ta ba, ko yawa ba suna tana suka yi ba, a'a, wani abu ne mai muhimmanci da ya dauke musu hankali. Shi sa Anas ibn Malik yake cewa a bashi duniya dukanta da duk abin da ke cikin duniya, baya so zai mai da ta gefe wanda yayi wannan sallar raka'a bi ta sallar asubahi da ya samu a wannan lokacin. Wa farra al-hurmuzanu ila al-qal'ati, hurmuzanu shi har yanzu bai mutu ba gogar, da yayi zuwa halar sai ya gudu ila al-qal'a. Al-qal'a shine irin dogon gini da suke kamar hasumiya, da kusan duk garura zaka suna irin wannan guraren, irin nan ake hawa a rinka lekowa idan abokan gaba sun taho a gan hange su daga nesa ko abin da ya kama da haka. To irin wannan dogon ginin hurmuzani sai ya sauri ya je ya haye shi sai ya buya a ciki. Fatabi'ahu jama'atun min al-abtali, sai wasu jama'a daga cikin gwaraza, su ne al-abtalu, jam'i ne na batalun, al-batalu guda ɗaya kenan, hero kenan,
wani gwarzo na musamman al-abdalu da yawa ba su kyale shi ba sai suka bi shi da suka biyo shi da ya haushi kuma yana sama su kuma suna ƙasa fasara yirmi bisaham sai rinka harbi da kibiya sai ya dana kibiya sai ya harbo su to aka sai da yawan musulmi barna fa asaba al-bara'u bin malik sai ya samu al-bara'u dan malik wannan sahabi mujabud da'awa din nan sai ya same shi kun ga addu'a da take nan ko an bude garin tusfur an ci farisawa da yaki shi ma kuma Allah madaukakin sarki ya bashi shahada gashi harbo kibiya akai a yakin dauka kalmar Allah madaukakin sarki ta soke shi ya fadi ya mutu ba da doyi sun sun karbo ba kenan Allah ya kara masa yarda da shi da wa majza'ata ibn thawr da wani sahabi da ake ce masa majza'a ibn thawr shi ma yana cikin wanda hurmuz a cikin harbar bansa ya harbo kibiya ta same shi ya kashe shi faqatalahuma duk waɗannan manyan sahabbai sai ya kashe su وقال لهم الهرمزان سي هرمزان يتي ده صحابي كو يتي ده مسلمي yana daga sama yayi musu magana yace musu inna ma'i mi'ata sahmin yace ku sani kullu magana yace ku sani a tare da ni akwai kibiyu na harbi kusan guda 100 duk aramaitu kuma yadda al'amari yake shine ba wanda zai tinkaro inda nake a cikin ku sai na harbe shi duk wanda ya tinkaro ga kibiya na kana zan harbe shi فما ينفعكم اسري مي زي امفانيكو idan kun kama ni idan kun ribace ni idza qataltu minkum 100 rajulin bayan ni kuma na kashe muku mutum 100 kun gane abin da yake nufi kuwa ba ala abin da yake ce musu shine yan sun zo sun kewaye shi shi kadai ne a ciki ya tabbatar ba makawa sai sun kama shi to amma shi kuma ba zai bari ka kama shi har kawai daga hannu ba an gane saboda haka akwai kibiyoyi guda 100 a tattare shine yake ba su labari yanzu kibiyoyin nan duk wanda ya to a cikin musulmi sai ya kashe shi to ka kaddara kowace kibiya daya ta samu mutum daya mutum nawa zai kashe kenan mutum 100 to sai yake ga musu cewa menene amfanin da kama shi zai musu bayan ya kashe musu mutum 100 dan shi kadai kawai kuma ga mutum 100 an gane wato dabara yake so shirya sai musulmi suka ji abin da ya fada kalu sai suka ce da shi fa ma za ku ribi to me kake so me kake bukata kala sai hurmuz yace tu'amminuni hatta usallimakum yadi abinda nake so shine ku amintar da ni ku yarda babu wanda zai taba ni a cikin ku ni kuma sai in sako in miƙa muku hannuna ku daure ni idan kun daure ni me zai faru fatazhabu bi ila umar ibn al-khattab sai ku tafi da ni garin madina wajen khalifa umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda fa yahkuma fiya bima sha'a shi kuma sai yayi hukunci a cikin lamarina da abin da ya ga dama in ya ga dama ya kashe ni in ya ga dama ya da abin da yake ni na yadda wato kun fahimta abin da yake nufi ko yawa siyasa ce kawai fa ajabu ila zalika sai suka ce to mun yadda suka amsa masa sako sako saboda ka da ya sako suka samu sarkoki suka daure shi kafa da hannu suka tasa shi a gaba sai garin madina walamma wasalu almadinata shi komandan yakin sai ya hada shi da wasu daga cikin mutane sai kai shi wajen sayyidina umar su kuma suka tsaya anan saboda ka lokacin da suka isa garin madina wanda suke tare da shi qasadu manzila umar falam yajiduhu kai tsaye sai suka nufi gidan sayyidina umar dan khattabi Allah kara masa yarda suka je suka tambaya aka ce sayyidina umar baya gida baya nan wa akhbaruhum sai dai mutanen gidan sun ba su labari cewa annahu fil masjid sayyidina umar fa yana masallaci su je su duba masallaci falamma qasadu al masjida lokacin da suka nufi masallaci wajaduhu na'iman fi nahiyatin minhu kawai sai suka samu shugaban kasa na duk duniyar musulunci a lokacin a zauna a can wani gefe bakin wata bishiya yana ta bacci ya shimfita ɗaya daga cikin mayafansa yana ta share bacci abinsa Allah ya kara masa yarda amin kada kuma ta wani labari da muka yi a baya shi da lokacin da wannan hurmus din yace ina shugaban musulmin yake suka ce gashi san yana bacci a gidan bishiya shine yace gaskiya ka shine yace hakamta fa adalta fa aminta fa nimta ba shikenan ba yace kai ka mulki mutane da ka mulki mutane sai kai adalci da kai adalci sai ka aminta sai ka kasance kowa baya neman ka da shari so haka sai kai baccin ka babu wanda yake kula da kai shugaban kasa a gindin bishiya shi kadai yana bacci da ya gan shi ne faɗi wannan magana kun ga shi ba shi yanzu ya manta ma da kashe shi za a yi قال الهرمزان سي هرمزان يتي عين عمر انا سيدنا عمر دين يكي انا خليفه فاشاروا اليه sai suka nuna masa shi suka ce gashi can shine wancan a kunsa ajin da mushiya yana bacci to shine abin ya bashi mamaki dan shi a lokacin ya to tunda kamo shi akai a lokacin da shirin sa da hular sa irin kwalkwali na yaki tagwal da zinare da irin silke na do sai mayafi aka ce masa shine shugaban musulmi yaga su ne suke ba su wuta irin wannan shine abin ya bashi mamaki fasharu ilahi sai suka nuna masa cewa wa khafadu aswatum suka danyi kasa-kasa da maryasu sai a danyi magana kasa-kasa hatta la yuqidhu dan kada su tashi sayyidina Umar daga baccin da yake da za su yi masa magana sai suka irin kasa-kasan nan irin kamar wani yana bacci a kusa da kai ba ka so ka tashi shi fa qala hurmuzan ya tambaye shi yace aina hujjabuhu wa aina harasuhu to wai da Allah ina masu gadin sa ina masu bashi tsaro duk suna ina ina masu gadin sa ina sojoji ina yan sanda ina DSS ina SSS ina kaza ina kaza idan shugaban kasa yanzu ya fito sai ka samu team da squad na jami'an tsaro sun fi goma kala kawai ga su nan ga sojoji ga mobile da kayan mobile da yan sanda ga navy wani lokacin ga DSS ga SSS ga irin civil defense ga hayan kato da gora da akwai kuma ba a gaice su ba amma sai sun zo to haka al'amarin yake sai ya tambaya saboda su a wannan lokaci farisawa suna da irin waɗannan masu gadin eh duk shugaba yana da masu gadin sa da masu tsare shi to sai ga an ce wai shugaban musulmi gaba ɗaya gashi nan shi kadai a bakin bishiya yana bacci ina masu gadin sa faqalu sai suka ce da shi laysa lahu hajibun wala harisun ai shi wannan da kake ganin sa bashi da wani mai gadi ko mai tsaron sa yadda ka gan shi haka yake shi kadai fastayqadha umar min aswatihim lokacin da Maryam ta dan ƙara dagawa sai ya tashi sayyidina Umar sai ya tashi wastawa jalisan sai ya daidaita a zaune faqila lahu sai aka ce da shi wanda suke tare da Hurmuzan sai suke ce da shi hazal hurmuzan wannan hurmuzan ne a gaban ka ya shugaban mu'minai gashi an kawo shi فقال عمر سيدنا عمر ان خطاب يفسكن تهور مجتي لشي ما حجتك وما عذرك في نقضك العهد مره بعد مره يسي ياك هرمز منين حجرك وان عذري كك لشي ده كرن قورواري القورن ده مكي ده كاي ديه باين ديا دكان القورن ده مكي ده كو باين من تيكو ده ياكي mun muku alfarma mun kyale ku akan zakui kaza a matsayin alƙawari ne yarjejeniya duk sai da kuka buku ka kariya me yasa kai wannan abin khalifa umar ya tambaye shi Allah ya kara masa yarda qala al-hurmuzan sai hurmuzan ya ce da sayyidina umar akhafu an taqtulani qabla an ukhbiraka ai ina jin tsoro kada na fara baka labari kamin na kai ƙarshe ka kashe kaga bai faɗa ba kenan ko qala la takhab zalika sai sayyidina umar yace kada ka ji tsoron wannan fadi kawai bazan kashe ka ba har sai ka fada fa talaba al-hurmuzan al-ma'a li yashraba hurmuzan da bai bada labari ba sai ce to da Allah aka masa ruwa zai sha wato wannan abubuwan da yake tayi za ku zo ku ji wani plan yake shiryawa eh akwai inda yake so ya je wani plan yake shiryawa an tambaye shi me yasa ka kare alƙawari sai ta tsoro nake ji kan fara bada labari ka kashe ni sai sayyidina Umar sai masa baba abinda zan maka bada labarin ka sai ce to a kawo mun ruwa kaga yayi bada labarin sa fa qala Umar fa utiya bil ma'i sai aka kawo masa ruwa fa akhadahu sai karbi ruwan ya rike a hannunsa kamar zai sha waja'alat yaduhu tar'adu sai hannunsa ta rike karkarwa duk wannan karkarwa da hannunsa yake duk plan ne kawai وقال سيتي اني اخاف ان اقتل وانا اشرب نا تورو kada da na kafa kaina na fara shan ruwan ka kashe ni yace da sayyidina umar ina tsoro kada in na kafa kaina na fara shan ruwan ka kashe ni fa qala umaru sai sayyidina umar yace masa la ba'sa alayka hatta tashraba kada ka damu babu laifi akan ka sai ka gama sha kaga bai masa alƙawari ba zai kashe shi ba amma yace masa me sai ya gama shan ruwa ka'ida shine sai ya gama shan ruwa za a yi ne za a kashe shi to bari ku ji fa alqal qadaha yana ji sayyidina Umar ya faɗa ka kawai sai ya jefar da kwanan ko akushin ko daren da aka bashi ruwan kawai sai ya jefar da shi والماء فيه دروا أتكي يزب الدروان يزب كوي ولم يشرب يشرب بشابا فقال عمر سيدنا عمر الخطاب قال لك أرى مسير ذاتي إني قاتلك للي فسنا كشيك للي كشيك زي فقال الهرمزان سي هرمزان يتي إنك أمنتني حتى أشرب فأي كابان أمنتي كي كتير بذلك كشيني بسنا شابا وكما بان شابا fatakun bai mutaku to dama inda yake so yazo kenan eh kai kake so na'am ina ka tsallake na'am na'am fa qala umar sai sayyidina umar yace ahdiru lahu ma'an ku kawo masa ruwa ku halatto masa da ruwa wala tajma'u alaihi alqatl wal aqsha kada ka wada masa kisan kai ga kuma ishi ruwa eh kada za a kashe shi kuma ga kishin ruwa a'a tunda yana jin kishin ruwa ku fara bashi ruwa ya sha kenan mai da kasan idan za a yanka akuya ko tunkiya ba sai an bata ruwa ta sha ba an bata abinci ta ta koshi sannan sai a yanka ta saboda ba a so a yanka ta da yunwa shi ma sayyidina Umar yace kada a kashe shi a ku kishin ruwa a tattare da shi fara fa ba ayi shiraba alma'a da aka ji aka kara kawo ruwan bayan ya zubar da na farko shi kuma sai kiyadda ya sha wannan ruwan yana karba sai kiyadda ya sha fa qala lahu umar sai sayyidina umar yace masa inni qatiluka ni fa kashe ka zai fa qala al-hurmuzan sai hurmuzan yace innaka amantani hatta ashraba kai ne fa ka bani aminci kace ka bani aminci har sai a na sha ruwa walam ashrab ba'd kuma yanzu ban sha ba ai ban riga na sha ba fa qala anas ibn malik si Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace sadaqa ya amiral mu'minina abinda Hurmuz ya fada fa gaskiya ya fada ka bashi aminci cewa ba za ka kashe shi ba sai yayi ne sai ya sha ruwa kuma bai sha ba qala Umar sai sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yace wai haka ya Anas kai san kai Anas ana u'minu man qatala majza'ata wal bara yanzu kai Anas kai kake cewa na bada aminci ga wanda ya kashe Barawu dan Malik dan uwanka da kuma majza'a kai kake cewa an bashi aminci yace kai tanka kuma akbala Umaru ala al-Hurmuzan sannan sai sayyidina Umar ya kara jiyo waye fuskantar Hurmuzan wa qala lahu yace masa khada'atani sai wallahi kai wa dare ni wannan abin da kai wa dara ta kai wallahi la an khadi'u kuma baran ga maka wallahi bazan yi wa dare ba wannan yaudarar taka ba ta yi aiki ba illa an tuslima abu ɗaya za ka yi ka kubutar da kanka shine sai dai ka musulunta abu ɗaya ne za ka yi na kyale ka shine ka musulunta karɓa addinin musulunci haka ne ko umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah annabi ya ce an umarce ni na kashe mutane na yaƙe su har sai sun shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah duk abin da mutum ya yi na laifi a baya na shirka da sauransu da zar ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan za ka kyale shi kai koda ba da gaske yake ba yayi ne dan ya kare kansa dole sai ka kyale shi in ka kashe shi a lokacin kuma kai ne a cikin ruwa warai da gaske in ka kashe shi a lokacin ka kashe musulmi ita shari'a tana kallon sa a matsayin musulmi dan zuciyarsa da ya koye wannan abin da yake na kafirci din ka tsaga zuciyarsa ka gani ne baka tsaga zuciyarsa ka gani ba ba haka annabi ya ga ɗaya daga cikin sahabbai ba da ya kashe wani a wajen yaƙi ya ce ya rasulullah yana faɗa ne fa dan ya kare kansa annabi ya ce hal shaqaqta qalbahu ka tsaga zuciyarsa ka dauko ta kaga da gaskiya ce ko ba da gaskiya ce ba annabi ya ta maimaita mata ya ce la ilaha illallah wallahi sai da naji kamar yanzu na shiga addinin musulunci to da yadda annabi yake faɗa yanzu kai ka je ka kashe shi Usama mutum ya ce la ilaha illallah ka sa tagobi ka sare shi Usama annabi ya ta maimaita Usama ka kashe mutumin da ya ce la Usama sai da ya ji gabansa gaba ɗaya ya faɗi sai ina ma yanzu ya shiga addinin musulunci bai wancan aikin a baya ba saboda in dai mutum ya faɗi kalmar shahada ko ƙarya yake yi dan uwa baka da iko kai masa wani abu shi yasa ƙarƙashin wannan ƴan uwa akwai mutane da yawa da suke yawo waɗanda ba musulmi bane kirista ne wasu ma guzaye da sauransu suna bin masallatai suna cewa su karɓa addinin musulunci da yawa da yawa daga cikin su makareta ne yan uwa haka ne da yawa daga cikin su makareta ne suna nan suna yawo mutum kawai zai je wannan masallaci ya marere ce muku ya ce mai gidansa ne ya kore shi ko kuma ya ce an masa barazana a gida za a kashe shi idan ya karba addinin musulunci shi kuma ya gamsu da musulunci ya zauna da musulmi sun masa mu'amala bai san yadda zai ba sai kun bashi musulunci sai ne muku ku tara masa kuɗi dan kuka tara masa kuɗi ya samu in ya je kashe jibi kuma ko gata sai ta fona masallacin haka suke suna nan da yawa akwai wani kusan shi ina ji bai gane ni bane so bi ina musuluntar da shi wallahi kuwa na farko wasu ƴan uwane sai kawo shi gida ina ji wancan a gida ne bai gane ni ba aka yi shi a gida ni su ma na taimaka faɗa dan me mutum zai musulunta a ce wasu an kawo shi wajena kada wanda ya ƙara zuwa ce zai musulunta wani ya ɗauko shi ya kawo shi wajena ina gaya muku kai ba musulmi ba ne ba ka iya ba shi kalmar shahada ba me bambancin kalmar taka da tawani ina fata kun fahimta duk wanda ya zo ce maka zai musulunta kai ka ba shi kalma in taimako yake jama'a in za ka iya ka ba shi in ba za ka iya ba ka ce abin da za ka iya kenan shikenan kawai amma ba sai ka kawo shi ba ni me zan masa to me zan masa ai ke ba wakilin malam ne baba sai ka wakilci malam to shine kawai shine sai sai sun sai lalle sai sun ga limama to abin da yasa na kawo wannan shine mutum ya zo maka da irin wannan koda da ƙaryar yake yi kai abin da yake gare ka shine kai ne ka ba shi kalma ko ya fita amma ina ba mu shawara duk mutumin da ya zo ya musulunta ya ce a taimaka masa ko abin da ya kama da haka tsakani da Allah ku gaya masa addinin musulunci ka shi karba addinin musulunci in za ka karba daga cikin wanda suke ƴaƴan musulmi ne akwai wanda makafi su gata wallahi idan taimakon maza akwai wanda ƴaƴan musulunci ne sun dade a cikin sa ma sun nemi sayi dama su ya kamata a dauka a taimaka ba kai ba ba haka bane wannan shi yasa fa akwai ga irin garuruwan da ake fita da'awa wallahi uwa akwai wanda sai su karba musulunci a wajen mutane guda biyar waɗannan mutane sun tabu ruhu a mota sun je mu ne masu da'awa ne za mu musulunta sai su musulunta sai za su musulunta to su kuma irin nasu business din kenan duk wanda zai musulunta dan Allah ɗan uwa ya musulunta dan Allah kawai kai da ka musulunta nawa aka baka an fahimta duk wanda zai musulunta dan Allah ya musulunta dan Allah addinin musulunci ana yin sa ne dan Allah ba dan a baka wani abu in aka fahimci buƙatar mutum da gaske yake dole yana buƙatar a taimaka masa gwargwadon abin da za a iya sai a taimaka masa amma ba daidai bane kawai sun mai da wasu haka haka gashi nan ai kai musu abin nan ko shekaran jiya ina jin malam Abdullahi garan kai na Allah isa ya ba wanda 30 yace wallahi bai yafe ba yazo yace masa wai shi pastor ne rabaran ne ma hajjar salam yaje an kai shi da aka kai shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza wai shi contract din da aka ba shi da ya rinka sato almajirai yanzu an bashi almajirai 180 dauka ya je kai yanzu ya samu guda 60 to amma da yanzu Allah ya taimake shi karba addinin musulunci shine yazo sai yazo su malam suka tausaya mata dauki 30,000 ya bashi aka hada mai taimako ya tafi to sai daga baka aka bugo masa aka ce ai yaji alqur'ani yayi yaje kaza yayi kun ji irin ta ko shine ce shine ta sa 30,000 Allah ya isa bai yafe ba tsakani da Allah ya kuwa wallahi sai mun koyi siyasa ta zama cikewa tsakani da Allah kada mu kasance kawai dole ai kawai kowanne mashirmacin sai ya wanko kafa sai ya ce shi musulmi ne zai musulunta kawai saboda mada mai duk wanda ya zo ka ga masa addinin musulunci addinin Allah ne na Allah ne shi yake biya mu ba ma biya in za ka shiga dan Allah ka shiga dan Allah ba shi kenan ba yawa in mutum dan Allah yake son addini dan Allah zai shiga ko ba zai shiga ba amma mutum ya zo kun tattara mai kuɗi saboda Allah gobe in yi daɗi ba zai koma ba yawa Allah ya sa mu dace saboda haka in mutum ya zo kawai ga ƙarshen wannan hadisin za ka ɗauki kalma ne kai ka bashi shi kenan a wuce wajen saboda haka sai na umar ya ce masa shi ba zai yi da rabu har sai dai in ya karɓi addinin musulunci fa aslama al-hurmuzan hurmuzan kawai sai karɓi addinin musulunci ita ce hanya guda ɗaya kacal da zai iya tsira da ransa kawai sai kalmar shahada gaban sai da umar shi kenan sai da umar ya yi iya dole sai dai ya kyale shi haka ya rabar shi kuma ولما قيل له لوكاتين da aka ce da Hurmuzal lima lam tuslim min qabl meta tun farko ba karba dinin musulunci ba ka hutacce da mutane sai da kawalar da mutane qala sai ya ce khashitu ayu qala ina jin tsoro kada aje a rinka cewa aslama khawfan min as-sayf ya je ya musulunta ne dan tsoron takobi shi kuma jarumi ne bai so a ce na tsoron takobi saboda ka shi sai ya ke musulunta kamar yadda ya faɗa yakuwa shi wannan Hurmuzan din ya karba addinin musulunci har zuwa lokacin sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda karshen lokacin sayyidina Umar kamar yadda Ibn Hazm al-zahiri al-andalusi ya kawo a cikin littafin sa al-muhalla. Wannan Hurmuz din an kashe shi bayan kashe Sayyidina Umar. Abin da ya faru shine lokacin da aka kashe Sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda. Akwai Abdurrahman dan gidan Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda gaba daya. Saboda haka a irin maganganu irin me da magana bayan abu ya faru sai yake fadawa wanda suke tare da shi cewa shi fa rana kaza ya ga Hurmuzan da Abu Lu'lu'a da wani mutum da ake ce masa Jufaina, shi Jufaina din Kirista ne, Jufaina Kirista ne. Hurmuzan ba Farisiya ne amma ya musulunta, shi kuma Abu Lu'lu'a ba Farisiya ne, shi ba musulmi bane. Kun ga a ce an ganta ai da matsala ko? Da ya bi su sai ya ga wata wuka mai baki biyu ta fado daga jikin shi Abu Lu'lu'a. Da suka ganshi suka yi sauri suka dauka suka boye. Ya wasafa wukar ya kamanta ta, sai ya ce aje a duba wukar da aka shi Sayyidina Umar, ta yi kama da wannan wukar? Da aka je aka duba wannan wukar sai aka ga exactly irin wukar da aka shi Sayyidina Umar ce. Ina fata an fahimta. To hakan tana faruwa. Akwai dan gidan Sayyidina Umar kanin Abdullahi dan Abbas mai suna Ubaydullah ibn Umar, yana jin haka shi kuma sai hankalin sai ya tashi kawai sai ya tafi gida ba wanda ya gaya ba, yana zuwa kawai ya dauko takobi. Saboda haka da ya zo bai tinkari ko ina ba sai wajen Hurmuzan, yana zuwa ya ce da Allah bismillah zo mana, ya zo sai ya ce da Allah doki na ne dan samu Allah, ina so mu je da Allah dan dan shi mutum ne da yake ya san doki shi Hurmuzan ya san doki, sai mu je da Allah dan duba mun shi. Sai shi a gaba suka je suna zuwa sai da yace daidaici ya fara taba dokin kawai sai sare mai wuya daga sheshi Hurmuzan. Lokacin da ya ji kaifin takobi kawai sai kalmar shahada shi kuma. Ina fata an fahimta. To shi karshen sa kenan ya mutu. Daga nan kawai sai ya tafi wajen Jufaina, shi wannan nasirari shi ma yana zuwa ya same shi ba wata wata kawai shi ma ya kashe shi. Mutum nawa kenan? Sai ya tafi gidan Hurmuzan ya je samu wata yar karama, karamar yarinya ita ma ya sare ta. Abu ya fara yawa ya fara kashe-kashe, sabai suka yi kansa suna kabar da wannan abin, ka dakatar ka aje takobin nan. Shi kuma hankalinsa ya tashi idan sai ya ja sai wallahi duk wani ribatattun duk sai na kashe su, duk sai na gama da su yau. Yana barazana, sabai suna jin tsoron su shige shi saboda ba san abin da zai je faru ba, hankalinsa ya tashi. Irin wannan hankalin mutum dan gushewa yake sai abin da ba shi kenan ba. Sai da sahabi Amr dan As Allah ya kara masa yarda ya zo, da ya zo kai tsaye sai ya je tunkare shi sai ya ce ya ibn akhi a'tini sayf, ya kai dan dan uwana ba nuna takobin. To haka sai ya miƙo masa ita, da ya bashi shikenan sai aka samu dama aka kama shi. To Sayyidina Usman a lokacin ba a nada shi khalifanci ba, hankalinsa ya tashi bai ji dadin abin ba. To ana nada shi khalifanci sai tara sahabbai manya, sai ce me kuke gani game da gangancin da wannan yayi, yana da kunshi Ubaydullah, me ya kamata ai? Wasu daga cikin mutanen Makka muhajirai suka ce ai kawai shi ma aka kashe shi, tunda ya kashe shi yake da hakkin ya kisa a lokacin, ba shi bane khalifa ko shugaba, shi yake da hakkin ya kisa idan an yi kisan kai. Shi sa haramun ne, haramun ne wani abin da za a kashe shi kai ka je ka dau takobi ka je kashe shi, ba daidai bane, ba daidai bane. Inda shari'a za ta bar abin sasakai a hannun kowa, duk wanda ya ga dama kawai idan mutum ya cancanci kisa a kashe shi, to da fa an samu gawaki da yawa. Idan ba kwa shiri da mutum kawai sai ya kashe kai ya ce abin kisan kai, ba haka bane? Amma dole sai hukuma, sai alkali, sai shugaba ya tabbatar an yi abin, an tabbatar babu wani shakka ko kokoto, dan jinin mutum yana da tsada ƴan uwa, jinin mutum yana da tsada kwarai da gaske. Ko kafirin amana, kafirin amana mu'ahadi, annabi ya ce duk wanda ya kashe mu'ahadi sallallahu alaihi wasallam ba zai ji kanshin aljanna ba, wallahi haka annabi ya faɗa. Man qatala mu'ahadan, wanda ya kashe kafirin da aka yi amana da shi za a zauna da shi lami lafiya ya rinka biyan jizya. Sai wani zai masa ta'addanci, annabi ya ce lam yarih ra'ihatul janna, kanshin aljanna ba zai ji manzon zan Allah. Kira da amince tsara tabbata a gare shi, to ya kake gani kaje ka samu la ilaha illallah ka kashe shi? Dan uwa kun gane zurfin da ke cikin matsala take san kai ko? Kawai mutum ya dauki takobi ko ya dauki wuka ya je kashe wani. Shi sa wannan abubuwan da suke faruwa haka, kawai wani ya dauki yaro ya je ya dauki takobi ko ya dauki wuka ya je akan wayar kai je ya saka maka ka mutu, wallahi inda mutum ya liyan 100 aka ce je kashe wani ba zai kashe wani ba, wallahi maliyan 100 ba, wallahi za ka je kashe wani, inda mutum ya san akibar da take tattare da shi. amma akan wayan naira 30,000 idan ka kai ta kasuwa zai iya zare maka wuka yaje ya kashe ka haka kawai saboda ba a san mutuncin rai ba ba a san kimar jini a cikin al'umman mu ba ana take san kai ba haka haka kawai saboda haka sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda ya nemi shawara suka ce ai kawai shi ma a kashe shi tunda ya kashe to sai da sahabi Abdullahi ibn Amr dan As da ya kara zuwa yace shi yana gani in aka yi haka kamar ba a kyauta ba yace jiya jiya nan an kashe mahaifinsa da wannan radadin a cikin rai kuma yau a waigari an kashe shi ma sai za a samu matsala yana bada shawara ayi masa afuwa a bada diya a cikin baitul mal abinda sayyidina Usman yake saraka sai sayyidina Usman ya bada diyar wadanda aka kashe a cikin baitul mal shi kuma aka yi masa wani aka yi masa fada aka ja kunnansa aka ce kai ya kara ibnu jarir at-tabari abu ja'far a cikin littafin sa tarihul umami wal muluk wanda aka fi sani da tarihul tabari shi kuma ya kawo ta kissar da tai kama da wannan amma akwai bambanci yace lokacin da aka yi kisan kan da sayyidina umar ya karbi khalifanci sai ya kira wadan gidan hurmus babban dan gidan hurmus sai hada shi da wasu mutane sai gashi nan ubaydullah ku je da shi bayan gari ka kashe shi kamar yadda kashe babanka ya tashi kenan yanzu wannan kisan da zai masa yayi shi ne da umarnin wa shugaba ko kamar a sa hauni ne ya sha jinin mutum yawwa a shar'anta ne sai gashi nan shi ya sha jinin mahaifinka dan ya huce dan kada wata gaba ta cigaba da ruwa tsakanin su sai gashi ne yadda ya kashe mahaifinka kai ma ka je ka kashe shi tunda shi abinda ubaydullah yayi kuskure ne haka ne ko ba haka bane kuskure ne ba a tabbatar ba kawai labari ake ajanta kawai kaka so akwai hamasa akwai yarinta akwai zafin kai kawai zai aikata abin da ya aikata ibn jarir tabari yake cewa lokacin da suka fita bayan gari an daddore hannun shi ubaydullahi an bashi takobi an ce abu da ya kalle shi yanzu an bani dama an kashe shi aka ce eh inda kashe shi ba kuma yace eh yace to na hakura saboda Allah sai gashi mutane wanda suka tafi da shi sun doro shi a wuya an dawo da shi ana takabbara a cikin gari aka zo aka ba sayyidina Usman labari cewa ga abin da ya faru ayyace ya hakura ya bar shi saboda Allah saboda haka sayyidina Usman shine ya dauki diya ya bayar to wannan shine bambancin ruwayar ta Ibn Jarir Tabari da ta wannan amma dai shi hon muzan da kun ji karshen sa yadda ya kasance ko an kashe shi ne bisa wancan abin da ya faru na kisan sayyidina Umar da zargin akwai sa hannun sa a ciki haka ne zargin akwai sa hannun sa a ciki wallahu alam za ta iya yiwa akwai sa hannun sa za ta iya akwai babu shi sa gaggawa ba ta da amfani inda an tsaya an yi bincike abu zai fito ko ba zai fito ba zai fito inda an tsaya ba a hankali an kamo su to duk ma abin da aka in ma akwai wasu bayan su duk sai sun fito amma yanzu kaga da aka gaggawa shikenan amma wanda ba su ji ba su gani ba yanzu ita wata karama yarinya da take da menene laifin ta a ciki ba ta da laifi Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma anan za mu dakata insha Allah ta'ala sati mai za mu tashi amur ramada wata annoba ce da aka yi ta a lokacin sayyidina Umar mai tsanani da ake cewa ta amur ramada za mu ji yadda abin ya faru Allah ya yarda abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah amin.